D'accord,
mais oui.
I Jam'iyyar PDP, the Jam'iyyar APC, ba su da baki a Nigeria. The Jam'iyyar PDP, the Jam'iyyar APC, ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Nigeria take ciki yanzu, wa kawo shi? Ai jami'u guda biyu nan ne.
Eh, ai shine ma babban abun takamata dan jihar Buhari ce. Dan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke ƙara kawo mana bannatoci da har-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu.
Idan jama'a Muhammadu Buhari ya yi laifi a dan jami'ar APC bai kamata a
shugaban kasar
Najeriya. Idan dai za a ba Buhari laifi dan yana dan jami'ar APC to duk dan Najeriya ma za ba shi laifi tunda shi ma na cikin Najeriya.
To san duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a dora akan abin da muka yi wallahi amma ba ai wani abu sabo ko jirgin kasar nan da ake magana waye PDP ce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. A wata tafiya da muka yi zuwa babban birnin tarayyar Najeriya to Abuja muka samu damar zama da yan takarar gwamnoni guda biyar na jam'iyyu daban-daban domin jin ta bakin su game da takarar tasu da kuma ra'ayoyin su game da yan takarar shugaban kasa na junan su da kuma sannan matsaloli da suka addabi Najeriya din yayin da ake zuwa wannan zabi na shekarar 2023. Shine muke son mu kawo muku wannan muharrar da ta gudana tsakanin su. Wannan yan takarar guda biyar sun hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC a jihar Niger da Haliru Jika dan takarar jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi da Umar Ardo dan takarar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa da Jimilu Jino dan takarar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a lokacin da muka dauke wannan muhawara din shine dan takarar jam'iyyar PDP a Kano ko da yake daga baya an zo an canja shi da Muhammad Abacha. To ba ta da bata lokaci ba bari mu tsunduma cikin muhawarar tasu
kamar yadda nace zamu yi kokari muna da abubuwa da yawa da zamu tattauna ba ta da bata lokaci so nake inji kowannen ku jihar tana da matsaloli iri-iri kuma ya san abin da yake so yau jihar sai ya canja abubuwan da ke gudana. Bari in fara da kai Alhaji Muhammad Umar Bago, na san jihar ka tana fama da harkar tashin hankali da tsaro da sauransu, amma me babban abu guda biyu ko uku da kake so kai wa jihar Niger in ka ci zaben nan?
Assalamu alaikum Ali Mustafa, muna godiya da wannan dama da aka bamu saboda mu ƙara amfani da wannan dama mu isar da sakonni zuwa talakawa wanda muke ikirari cewa suna bayan mu. Da farko ibtila'i na rashin tsaro yayi kakaka a Najeriya kuma ya kakaka a jihar Niger, to saboda haka in Allah ya bamu sa'a zaben ƙarshe in Allah yadda za mu sa ƙarfi sosai mu tabbatar an samu zama lafiya da yardan Allah, kuma bara mu tsaya haka ba, mu har yanzu mun sa ana addu'o'i a ko'ina saboda wannan abin ya fi ƙarfin a mutum ɗaya, to malamai da iyaye da mutanen ƙasa duk su ta ma addu'a Allah ya ba mu zama lafiya. To gaskiya jihanmu tana da abubuwa da yawa da suke bukata, amma na farko shine za mu kara gyara tattalin arzikin kasan jihar Niger. Don Najeriya banga jihar da take da irin arzikin da Allah ya bamu ba. To muna da na farko dukka dam da yake daukan ruwa mai ba da lantarki a Najeriya na tabbata maka a jihar Niger take a yanzu, kuma har yanzu ba mu more wannan ba. To in Allah ya da za mu tabbatar cewa mun gyara tattalin arzikin kasanmu. Noma kuwa Niger ta fi kowane jiha girman fili a Najeriya, kuma Allah ya za mu tabbatar mun raya gurin harkar noma in Allah ya yarda.
Sai kuma sanata Haliru Dauda Jika wanda kuma yadda na gaya muku yana tattara kunan da abokai ne kuma abubuwan da suka sa gaba.
To na gode Alhaji Aliyu, rabbi shirali sadri ya waisir li amri wa ahli ugdati min lisani yaqufu qawli. Da farko dai a matsayina na matashi wanda na fara siyasa tun daga gindin bishiya zuwa yanzu har na kawo matsayin da nake, mata da matasa su ne kashin bayan kowane al'umma. ko gwamnatin demokradiya ne ko na mulkin mallaka. Wannan fafutuka ko yakin neman gwamna da nake yi ba ina yin shi da ka bane, sai da na nemo kwararru wanda suka sa ita kanta jihar Bauchi a tasa, suka tantance ta, suka ga cewa menene matsalolinta. Jihar Bauchi tana da matsaloli da yawa, amma matsalolin da yafi damun mu shine talauci. Kashi 70 na al'umman jihar Bauchi mata ne da matasa, wanda ni kaina na samu kaina a cikin su. Kai kuwa jihar Bauchi jiha ce wanda take da ma'adanai kala-kala da hanyoyin kuɗin shigowa. Abu farko da zamu fara yi shine zamu diversify the source of IGR, wato zamu buɗa mu fadada hanyar kuɗaɗen shigowa wanda jihar Bauchi za ta samu. Sannan yawon buɗe ido, muna da gandun dajin yankari a jihar Bauchi wanda shi kadai ya isa ya rike jihar Bauchi. An bar shi kara zube ba abin da ake yi. Dokan da ta yi shi shekara 60 da ya wuce, har yanzu wannan dokan ne take aiki, ba a canza ta ba. Ya kamata a mata garan bawul a kawo masu hannu da shuni wurin hanyar buɗe ido su zo su sa hannun jarin su a ciki.
Dr. Umar, wani tafiya ce da ke da zai yi harkar zaɓe?
Okay, to thank you. Na farko dai bari in faɗa abubuwan da zan yi a Adama. First, zan yagi talauci. Na biyu, zan yagi yunwa. Na uku, zan yagi jahilci. Sannan na hudu, zan yagi sata cikin gwamnati. Wa'innan in kayi su, ka kare rigiman iri banditry, iri insecurity nan. Saboda sace-sacen nan da zambace abin nan duka ya sami asali ne daga wa'innan abubuwa guda hudu: daga talauci, daga yunwa, daga jahilci, da kuma daga zamba, wato sata cikin gwamnati. In ka kare wa'innan, ka kare wancan. Sannan maganan wai menene SDP za ta yi a Adamawa, wai ta wa'innan ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya ko a ina ne, gaba daya a ƙasar nan. Ai Adamawa tana cikin Najeriya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu, wa ya kawo shi? Ai jam'iyyu guda biyu nan ne, don su ne suka rike da Najeriya, da su kuma su ne suka rike da Adamawa. Jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC. Ni nan ina cikin wa'inda suka fara jam'iyyar PDP.
Alhaji Imran Jiro, kamar da nake matashin wata siyasa, wata jikarar kuna farko ke da kudin takarar gwamna ko? Me ya fi damun ka tsina? Mun sai kuma tana fuskantar harkokin tsaro, amma in ka zama kuna, me za ka canja?
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraro, assalamu alaikum. Babban abin da ke damun jihata yanzu shine magana na kalubalen tsaro, wanda shine addabi duka jihohin arewa, amma yafi bugun jihata domin ita ce nafi sani. Babban abin da muke so mu fara yi idan Allah ya bamu shugabanci 2023 shine mu ga yanda za mu fara rage radadin hare-haren da ake kawo ma al'ummar jihar Katsina. Mu ga wani dabaru za mu yi amfani da technology, mu ga yanda za mu rage waɗannan abubuwa, fasahohin zamani da ake da shi, za mu ga yanda za mu yi amfani da shi wajen magance tsaro. Shi daman tsaro yana da abubuwa waɗanda suke haddasa shi. Manyan abubuwan da ke haddasa tsaro akwai jahilci, akwai talauci da rashin aikin yi na matasa, da kuma taɓarɓacewa shi tattalin arziki na al'umma, da kuma baya, sannan kuma da maganan gudanar da shari'a ta adalci. So waɗannan abubuwa guda uku za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su. In muka duba su, tsaro zai samu. Bayan mun yi wannan, dole ne a tabbatar da maganan tsaro na abinci. Za mu fuskanci noma, ba noma na wasa ba, irin wanda ake da fatanya ba da wane ne. Za mu duba mu ga duk ƙananan hukumominmu yanda suke yanki waɗanda irin arzikin da Allah ya sanya. Mu ɗauki misali yankin
kai ma karuwar jam'iyyar ce ake kallo tana Katsina ne,
an san akwai APC akwai PDP a wurin kuma jihar Buhari ce.
Ai shine ma babban abun takamata don jihar Buhari ce. Idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da yayi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Saboda ya kamata a ce yanzu a matsayin muna da shugaban kasa mai samu wani abu wanda zamu ga lalle mun fita daban. Gwamna shi ma tambele yake yi. So mu bugu biyu ne muka samu shugaban kasa daga wurinmu tambele. Wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke ƙara kawo mana bannatoci da har-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu ko dan ya ji haushi ko dan ya biya musu bukatun su sai zaman mana kaman mu abu ne wanda koma baya ne ma muka samu matsala.
Zamu zo mu tsandama cikin abubuwan da laifuffukan da kuke zargin Buhari.
Wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka kawo muku a tsakanin ƴan takarar gwamnati guda biyar na jam'iyyun APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP a yayin da ake zuwa wannan zabe na bana a jihohi daban-daban a Najeriya. Na Allah ya kammala na wata zamu da mu ci gaba da wannan muhawara din inda daga cikin abubuwan da za ku ji har da cece kucin da ya kaure dangane da shin tsakanin APC da PDP waye bata Najeriya da sha'anin cin hanci da rashawa da kuma kawo mata tashi-tashi hankulin da take fama da su. Sannan kuma za ku ji ikirarin da PDP take a cikin wannan muhawara na cewa duk cigaban da aka samu a Najeriya ita ta kawo shi ba wata jam'iyya ba. Ina kuma maganar aƙidar siyasar Ubangida akwai ta har yanzu da za mu kawo muku wannan a kashi na biyu na wannan muhawara rana wata yau. Yanzu a madadin su baƙin namu Muhammad Umar Bago ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a Niger da Haliru Jika ɗan takarar gwamna a Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP da Umar Ardo ɗan takarar SDP Adamawa da Jamilu Juno ɗan takarar PRP Katsina da kuma Sadiq Wali wanda kamar yadda muka ce a lokacin da aka ɗau shirin shine ɗan takarar PDP amma yanzu an canja shi a can jihar Kano. Yanzu a madadin su da kuma Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen haɗa hancin waɗannan ƴan takara ɗin, Ali Mustapha Sokoto ne a Washington, ku huta lafiya.